Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Ko kuma ta gidajen Radio VOA Africa birnin Yamai akan mita 102.5 ko kuma ta gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duk a jamhuriyar Niger din a zangon FM. Masu shawar jinmu ta na'urar computer suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
To weekend stop the stealing of Nigeria's.
Zamu yi dakatar da sata da hakan zai bamu damar amfani da kudin wajen samar da ayyukan yi ga matasa da bada yanayi mai kyau ga kasuwanci. Shugaba Buhari a jawabin sa na zagayowar ranar samun yancin Nigeria na bana shekaru 56.
Muna da ƙarin bayani ba labaran duniya kuma batu ne da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ba labaran duniya. Lambar da za a kama mu akai ita ce 202-205-6555. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A yau Litinin ne shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya sanya hannu akan dokar da ta dakatar da yin aiki da yarjejeniyar da aka kulla da Amurka akan lalata sinadarin plutonium wanda ake kera makamakin nukiliya da shi. Yana mai kafa hujja da ɗabi'un nuna gabar da Amurka take yi ma kasar sa. Hakanan ya bayyana cewar Amurka ta kasa tabbatar da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta kan yadda za ta yi da sinadarin na plutonium da ya saura daga injinanta na nukiliya. Wannan yarjejeniya da aka fara rattaba mata hannu a shekara ta 2000, aka kuma sake sabunta ta a shekara ta 2010, ta buƙaci dukkan ƙasashen biyu masu makaman nukiliya da su ɗauki matakan lalata sinadarin plutonium da za a iya amfani da shi wajen ƙera makamai, wanda kuma ya saura daga shirye-shiryensu na tsaron ƙasa. A ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sabunta a shekarar 2010 wadda ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da sakatariyar harkokin wajen Amurka ta wancan lokaci Hillary Clinton suka rattaba mata hannu, kowace daga cikinsu za ta lalata tan 34 na sinadarin plutonium ta hanyar ƙonata a cikin injinansu na nukiliya. Clinton ta bayyana wannan adadi a zaman wanda za a iya amfani da shi wajen ƙera makaman nukiliya har 2017. Shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai karaya ba da batun wanzar da zaman lafiya a kasar a bayan da masu kada ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da 'yan tawayen kungiyar FARC a lamarin da ya ba kowa mamaki. Ƙuri'ar neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar kafin wannan ƙuri'ar ta nuna cewa al'ummar Colombia za su yi na'am da yarjejeniyar zaman lafiyar da gagarumin rinjaye, amma sai aka wayi gari kashi 50.2 sun ce ba su yarda da ita ba, yayin da kashi 49.7 suka yarda da ita. Shugaba Santos ya bayyana a gidan talabijin na Colombia inda ya amince da kayan da aka sha a wannan ƙuri'a ta raba gardama, amma kuma ya ƙi yarda ya ayyana macewar kulla zaman lafiya da 'yan tawayen. Ya bayyana cewa ba zan ba da kai ba, amma zan ci gaba da tattaunawa dangane da zaman lafiya har ranar ƙarshe da aka tanadar min. Santos ya umarci masu tattaunawa da su koma Havana, Cuba, inda aka kwashi shekaru 4 ana tattaunawa akan zaman lafiyar, kuma ya tabbatarwa da 'yan ƙasarsa cewa za a ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da 'yan tawayen. Shi ma shugaban 'yan tawayen na FARC Rodrigo Londono, wanda aka fi sani da Timoshenko, ya ƙi yarda ya ba da kai. Hakanan ana tsammani zai koma Havana wajen tattaunawar. Yarjejeniyar zaman lafiyar da aka rattaba hannu a kai a makon da ya wuce za ta kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru 52 ana gwabzawa da 'yan tawayen. Yaƙin sunkurin da aka daɗe ana gwabza shi a ƙasar ta Colombia ya yi sanadiyar rayuka sama da 220,000, sannan ya raba miliyoyin mutane daga gidajensu. Jami'ai arewacin Afghanistan sun bayyana cewa 'yan Taliban sun kai farmaki a Kunduz, kuma tsagerin sun samu shiga cikin wannan birni. Hukumomi sun ce wannan farmaki na yau Litinin da safe an kai shi daga kusurwoyi da dama na birnin, kuma dakarun tsaro suna ci gaba da ƙoƙarin fatattakar tsagerin. Kakakin 'yan sanda Mahfuzullah Akbari ya ce 'yan Taliban ɗin sun shiga cikin gidajen fararen hula, don haka dole ne suka yi takatsantsan wajen aiwatar da aikinsu. Mai magana da yawun Taliban ya ce dakarunsu sun kama wuraren shiga cikin gari da dama, kuma sun kashe sojoji da dama, amma kalamin na mai magana da yawun Taliban ɗin ba a tabbatar da shi ba. Wannan hari na Taliban ya zo daidai lokacin da shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani yake tattaunawa da wasu masu ba da gudunmawa a Brussels domin neman kuɗin da za a gyara ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A watan Satumba shekarar 2015 'yan Taliban suka kama garin na Kunduz tsahon kwanaki kafin su janye. Dakarun kasar Afghanistan da sojojin Amurka da na NATO ke taimakawa sun maida kai ne wajen hada karfi da karfi a wannan shekarar su kare biranen da ke lardunan arewacin kasar ciki har da Kunduz da Helmand da kuma da ke kudancin kasar. Amma hare-haren da masu kishin musulunci ke kaiwa sun kara tsananta musamman a gabashi da kuma kudu maso gabashin da kuma tsakiyar Afghanistan. Hakan ya matsawa jami'an tsaron na Afghanistan da tuni sun barbazu a fadin kasar. Wani biki na al'ada da aka saba gudanarwa kowace shekara a kasar Ethiopia ya haddasa mutuwar mutane masu yawa jiya Lahadi a lokacin da 'yan sanda suka harba barkunan tsohuwa tare da yin harbi da harsasai a sama don kashedi ga masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati. Wannan mummunan lamari ya faru a garin Bishoftu kimanin kilomita 40 a kudu maso gabas da Addis Ababa babban birnin kasar.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda wata kidba za ku kasa ji ba, bankin duniya da asusun ba da lamuni sun fara taron su na shekara-shekara nan birnin Washington DC daga yau Litinin, a kuma daidai lokacin da maganganu suka yawaita kan hali da tattalin arzikin Najeriya ya shiga. Shin a ganin ku matakan da gwamnatin tarayya take dauka da kuma ranto kuɗi daga waje za su magance waɗannan matsaloli, kuma a naku ɓangare me kuke yi na taimaka ƙasar fita daga cikin wannan mawuyacin hali? Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Laikaya ya haɗa mana.
We can stop the stealing of Nigeria's resources.
Za mu iya dakatar da sata da hakan zai ba mu damar amfani da kuɗin wajen samar da ayyukan yi ga matasa da ba da yanayi mai kyau ga kasuwanci. Shugaba Buhari a jawabinsa na zagayowar ranar samun 'yancin Najeriya na bana shekaru 56, inda ya ci gaba da cewa na yi amanna wannan kuma bayan tattalin arzikin na wucin gadi ne. Da haka bai dace jama'a su makance ga matsalolin da za su wuce ta hanyar kau da kai ga manufofin gwamnati na dawo da Najeriya kan sahihiyar turba. Mun gano inda matsalolin Najeriya suke, inji shugaba Buhari, kuma muna aiki tukuru wajen magance. Yanzu a tuna gwamnatin Buhari ta ƙarfafa lamuran komawa gona don faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga waje da dogaro ga fetur. Muƙaddashin shugaban hukumar bunƙasa kafofin kuɗaɗen shiga da raba arzikin ƙasa Shitima Umar Abba Gana ya ce tun bare jami'ansa sun yi nazari da suka mika shugaba Buhari na hanyoyin rarraba tattalin arziki guda biyu da suka haɗa da kafa kamfanonin sayan amfanin gona da kuma haƙo ma'adinai.
Wannan hukumar sai ta dawo ta ga manoma. Manoma za a sayi auduga kaza, za a sayi gyaɗa kaza, za a sayi koko ko palm oil a kaza. Wannan farashin da za ta ga manoma. Manoma yawanci duk da su je su yi lissafin su, idan na yi buhun gyaɗa zan sai da shi dubu kaza, taki zan siya na dubu kaza ne, iri da zan siya dubu kaza, lebura da zan nema ko tractor don yin haya ba zai wuce kaza ba, zai gariban da zai samu. Manomi da kanshi zai fara wannan noman, sannan wannan hukumar ta zo ta samu ta sayi duka abin da aka nome a shirya a kaiwa su Turawa can wanda suke so su sayi wannan kayan a biya kuɗi a hannun Najeriya. Manoma sun samu amfani, ƙasa ma ta samu amfani.
Wannan ra'ayi ko hangin ya yi daidai da na malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau.
Sannan kuma su kuma hukuma su iya iyawarsu su ga cewa manoman nan da suka noma da aka yi kira gare su a koma gona sun kashe kuɗaɗen su, sun sayi kayayyakin amfanin gona, taki, magani da abin da ya kama da haka. To yanzu kuma lokacin fitowar amfani farashin na komawa ƙasa. To gwamnati ta shigo ciki ta yadda za ta ci gaba da sayan amfanin gonan nan a hannun waɗannan manoma, tana tarawa a rumbunta da take ajiyewa. Ta yin haka zai sa su manoma ba su yi asara ba, sannan talakawa kuma su ma za su iya sayan amfanin gonan ya zamanto daidai. Domin idan ya zamanto gwamnati na saye, to sayanta zai taimaka farashin ya tsaya. Amma da zaran gwamnati ta bari bata saya ba, farashin zai faɗi warwas ta yadda su kansu manoma za su yi asara, har ya zamanto kuma mutum ya ce gwamma ma in je kasuwa in saya ba zan yi noman ba.
Ana cikin haka sai jami'in kungiyar tarayya Turai Mr. Filipo Amato ya shawarci gwamnatin Najeriya ta kammala rage darajar naira don haka ya ji hankalin masu zuba jari su shigo daga ƙetare. Filipo, wanda ke magana da kamfanin dillancin labarun Najeriya nan, ya ce rage darajar naira zai ba da damar gudanar da kuɗaɗen ƙetare da hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalar karayar tattalin arzikin Najeriya. Babban bankin Najeriya dai tuni ya bullo da tsarin barin kasuwa ta yi halinta akan darajar naira da zumar hakan ya taimaka wa hada-hadar tattalin arzikin Najeriya, wanda zuwa yanzu dai ko da ya yi amfani za a iya cewa darajar naira na ƙara faɗuwa ne musamman ma dai a kasuwar canji. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, wannan shine muke son jin ra'ayoyinku a kai, amma kamin a bude layin tarho don jin ra'ayoyin naku kan wannan batu sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Wahala na nan ga wanda bai san kowa ba. Kuma talau zuci na kama wanda bai tankowa ba. To kuma yunwa na kama wanda bai tankowa ba. Don mana cani ga nasa diyan mutane sun sani. To kuma nasa diyan mazaidai sun sani. Sai kwata ko ba nin kidi sun dai sani. Isa kwata ko na atawo kidi kun dai sani. Ko kuma ko bi za a ba maroki sai kun ban. Dan gida baba ko baba a je kaya zaure.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Madalla mai kira na farko daga jihar Naija, in kana jin mu bismillah, menene gudumarka?
Sunana Dahir Muhammad daga Angobba Kabe Sahara ne.
Na'am.
Gudumwa ta bisa ga magana da aka yi na tattalin arziki ko? To Alhaji Sahabo Aliyu, ina muku fata alheri dai.
To mun gode.
Kuma ina wa ƙasa ta fatan alheri. Allah ya taimaki shugaban ƙasa bisa ga wanga tsare-tsare naki.
Na'am.
Na gode, Allah ya tarsuwa muna.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu nufi jihar Kaduna. Mai kira daga Kaduna, kana jin mu?
Ina jin ka, Malam Abubakar. Sunana Dahiru Yakubu daga Kaduna.
To Malam Dahiru, bismillah.
Ina son bayyana ra'ayina game da wannan shiri da gwamnati take son ta dauka. An ta jagoranci Allah ya shige mana gaba. Shawara ta kenan. Hello?
To to mun ji ka, mun gode ƙwarai da gaske. Madalla, mai kira daga Jigawa, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To kana tare da Suleiman M. Sani da ke cikin garin Falam, saura lokal ganye Jigawa state.
Na'am Malam M. Sani.
Yawa. To gaskiya mu yanzu abin da zamu ci ya kamata ya shugaban ƙasa wannan tsare-tsare na hidi yi mu masa addu'a, Allah ya ba shi ikon cika burinsa ya sa a gaba.
To.
Domin har ga Allah gaskiya Najeriya talakawa suna cikin wani hali, gaskiya ya kamata a waiwaye su don Allah.
To, kamar ta ya za a waiwaye su, ta wace hanya kai gani za a waiwaye su?
Hanyoyin da za a waiwaye su gaskiya a sassauta domin mutane suna cikin matsi.
Menene sassauci da kake gani za a yi wa talaka
su? Sassautun wannan hawa kaya daga duk kayan da ka siya yi hukuma ya gajiya ta shi.
Ai, hujjar da hukuma ta hukumomi suke ba rashi ne, Najeriya ba ta yin kome hatta abin tsinkin tsokare haƙora sai an kawo shi daga waje. To kuɗaɗen da za a sayo abubuwa daga waje mahukunta suka ce babu kuɗaɗen, shi yasa abubuwa suke tsada. To da alaman Malam Suleiman, to bari mu koma jihar Naija. Halo?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Dallami Joja, Kagara, jihar Naija, Najeriya.
Nala Malam Dallami, barka ka dai.
Madalla, kira da nake yi ga shugaban ƙasa. Duk lokacin da aka shiga damina, duk Allah sa a yi sauri a taimaka da taki. Talakawa su samu sukunin yi noma, shi ne taimakon da za a yi ma'aikata talakawa. Ina kira ga shugaban ƙasa, Allah ya taya shi riko, insha Allah muna nan tare da shi.
To, ya damuna bana a jihar Niger?
To, nan Niger gaskiya yanzu buhun masara ana sai da shi 9,000-9,800.
To, yayi sauki ne ko ya yana da tsada?
Ya dan yi sauki ne ke da ana kai da 18-19 zuwa 20,000.
To, madalla mun gode. Yanzu bari mu koma jihar Kaduna. Alo?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam.
Sunana Abubakar.
Na'am mala Abubakar.
Sunana Abubakar da afsani da malam cikin kare karamu kuma kugo.
Na'am mala Abubakar.
Ina muku barka da dare.
Barka ka da dare.
Kina ji ba san da ake tattauna akai to a gaskiya wannan akan aihi wannan abu ake tattauna akai.
Eh.
Dukan saurare ya san wannan abu ne da muka ɗauki kan wannan kata sai mu yi addu'a akan Allah ya tabbata mu akan wannan yanayi da ake gana wannan kasa haka da cikin shi. Sarabi kayayyaki da ya tashi haka da sauran abubuwa makamanta haka da fidala da kayayyaki to duka wannan hege mu ke shugaba da addu'a Allah ya sa wannan abu ainihin warware wannan abubuwa.
Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Bauchi. Halo?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
Alhaji Sani ne daga Itas Gado local government.
Na'am Alhaji Sani.
Yawwa. Kuna lafiya ya aiki?
Alhamdulillah mun gode wa Allah.
To madalla madalla.
Menene gudunmawar ka?
Yawwa. Yawwa gudunmawa ta abu da ya kamata ai su ɗan kasuwa kansu. Su ji tsoron Allah su kyautata wa jama'a su hakura da karamar riba sannan kuma kudure-kuduren da gwamnati suke yi don saboda talakawa su ji daɗinsa su ma ma'aikata su ba da haɗin kai a wannan gwamnati shi ne mafita shi ne abu da za a ci nasara yanzu misali amfanin gona a yanzu da muna sayan gero a nan karamar hukumar Itas Gado naira 500
to da alamar la. Malam Alhaji Sani layin ka na daukewa mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa aminu alaikum salam.
Sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Na Malam Ibrahim.
Kini shawaran da zan ba ƴan uwana ƴan Najeriya shine na farko ya kamata a rage yawan dogaro ga gwamnati. An sani cewa mutum ne karatu burin shi samu aikin gwamnati to mu cira irin wannan akwai ayyuka da dama wanda ake samun kuɗi da su ba ta hanyar gwamnati ba kuma kai da yake ka samu aikin gwamnati to ka tsaya kai aikin ka tsakaninka da Allah kada ya kasance a ɗauke ka aiki amma ba ka ma gwamnatin aikin da za ta samu albashi ba za ta samu ma gwamnati ko sisin da za ta samu albashi ta biya ka ba kuma ita ma gwamnatin ya kasance ta dinga ƙoƙarin tallafa ma jama'a ta ɓangare da dama ta yadda za a rage zaune gari banza da kuma buɗe masana'antoci waɗanda za a ɗauki jama'a aiki a wannan ɓangaren da dama.
Mun gode kwarai da gaske Ibrahim Alarama yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Shu'aibu zan intiye ki daga Nasarawa.
Na'am Malam Shu'aibu.
Mun jamu rama abota na bai da ki gaban kasa.
Na'am.
To gudunmuwa da zan bayar dangane da tattalin arziki farko da tattalin arziki a ƙasar mu Najeriya. Shine ya kamata a ce farkon damuna tana faduwa. To gwamnati ta taimaka da manoma da taki domin ya kamata a ce mun dawo daga rakiyar man fetur tun daga je yadda man fetur ya tabarbare a kasuwar ta tabarbare a duniya ya kamata ku kama noma haikan da kuma farfado da masana'antunmu da kuma irin guraren tattalin arziki hakan nan ya kamata a ce mun bunƙasa wannan yadda muka mai da hankali a ɓangaren man fetur wannan shi ne gudunmawa ta ku kwana lafiya. Ko kuma mu kwana lafiya ko kuma ce ku ni lafiya mu kwana lafiya
to mun gode kwarai da gaske da kuma da wannan kira daga jihar Nasara Allah ya kawo karshen jin ra'ayoyinku a wannan rana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu muna ƙara godiya ga dokokin ku da ku kira ko bayyana ra'ayoyinku wanda ba samu dama ba gobe ma rana ce mun gode jama'a da Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba
labaran wasanni Wato jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadu mu duku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Yau a Najeriya zamu fara inda Rangers International ta Enugu ta zaba ita ce zakara da ta lashe kofin kalubalen kan na league na Najeriya na shekarar 2015 da kuma 2016 bayan cin mutuncin da ta yi wa El Kanema na Borno, wato wanda suka ci su ci 4-0 da ba ko daya a wasan da suka yi jiya, wanda kuma ya sa ita Rangers din ta samu wannan nasara. To sannan a jiya Lahadi ne kuma aka yi wa ƴan ƙwallon Niger matasan ƙasa da shekaru 17 gagarumin tarbo a Benin mai bayan nasarar da suka samu ta shiga wasan cin kofin Afirka na matasa na wannan ajin a karawa zagaye na ƙarshe da suka yi a gaban da gaban din a birnin Libreville.
Wani tarbe ne mai cike da tarihi akawa ƴan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa matasan ƙasa da shekaru 17 na jamhuriyar Niger a babban birnin Yamai Alhadin nan, bayan ko galabar da suka taho da ita daga Libreville babban birnin ƙasar Gabon, inda suka yi ci 3-3 da mai masaukin bakin su bayan sun lalabe ƙasar ta Gabon ci mai ban haushi a babban birnin Yamai a neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na matasa na nahiyar Afirka na ƴan ƙasa da shekaru 17 da zai kana a faɗi idan tabaraka wa ta'ala kai mu a ƙasar Madagascar. An dai fafata a wannan wasa jamhuriyar Niger ta sha kashin ɗaya ƙwallo kamin a je rabin hutu, kamin alƙalin wasar ya bayo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Gabon ɗin ci 2 na daga kai sai mai tsaron gida kuma penalty. Jamhuriyar Niger din ta rama kwallaye 3 da kasar Gabon ta samata, wanda ya bata damar kai ga shiga wasannin na nahiyar Afrika a kasar ta Madagascar. Abin tuni dai shine cewa jamhuriyar ta Niger din ita ce ta fidda mai rike da kofin duniya na wannan aji tarayyar Najeriya gabanin ta goga da kasar ta Gabon. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To gaishe ka Haruna. To hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyarmu ta Afirka wato CAF ta ƙayyade shugabancin ko kuma wa'adin shugabancin ta daga yanzu daga ran watan Maris na shekara mai zuwa ta 2017 ba wanda zai wuce wa'adi 3-3, wanda wannan sabon mataki ne ta ɗauka a babban taron da ta yi na manyan shugabanninta a ranar Alhamisin da ta wuce, wanda kuma wannan yana nufin cewa za a ga canje-canje musamman a wurin shugaban da yake mulkin ita wannan hukuma ɗin Isa Hayatu, wanda ya share shekaru 28 cur yana kan kujerar shugabancin wannan hukuma ɗin. To ko ba wai shi Isa Hayatu kaɗai ba, hatta su kansu sauran membobi na hukumar zartar sata CAF ɗin da abin da zai shafe su ba wanda zai wuce wa'adi 3-3. To sai dai wannan canjin da aka yi kamar shi Isa Hayatu ɗin ya ƙara masa wato buɗe masa kofa ne, domin wannan yana nufin in ya ga dama yana iya sake neman wa'adi na shekaru 12, wato guda 3 na shekara 4 kenan. Wanda idan ya haka shi da sauka wannan kujera ɗin sai ya share, sai ya zama ɗan shekaru 82 a duniya kenan. Jama'a, abin da ya sauka shirin labaran wasannin wannan Litinin kenan, sai kuma gobe. Ya huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Har yanzu tarihin Iran kan haƙƙin bil'adama a cewa wani rahoton baya-bayan nan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta wallafa a faɗin duniya ba shi da kyau. Duk da sauye-sauyen da jami'an gwamnati suke ikirarin sanyi a fannin faɗaɗa 'yancin walwala, daga cikin matsalolin da rahoton ya gano akwai daƙile 'yancin al'umma, kamar abin da suka shafi 'yancin faɗin albarkacin baki, walwalar 'yan jarida, aiwatar da hukuncin kisa ba bisa ƙa'ida ba, da kuma tarzomar da ke samo asali daga siyasa da danniya. A watan da ya gabata, masu sa ido kan haƙƙoƙin bil'adama sun ja hankali akan wasu sabbin abubuwa da ke kawo damuwa. Ranar 19 ga watan Satumba da ya gabata, aka samu rahoton cewa jami'an tsaro sun kama Sadra Mohageg, editan kamfanin jaridar Shark, aka kuma kwace wayarsa da na'urar kwamfutarsa a kan dalilin cewa ya yi alaƙa da kamfanin dillancin labaran da ke yaƙi da juyin juya hali ta hanyar amfani da kafofin yaɗa labarai. Ranar 17 ga watan na Satumba kuma aka kame tare da tsare wani ɗan jarida, Yashar Sultani, a gidan yarin Evan bayan da ya kasa yin belin kansa. A cewar masu gwagwarmaya kare haƙoƙin jama'a na ƙasa da ƙasa a Iran, an kama Mr. Sultani ne saboda an kai ƙorafinsa akan wasu labarai guda uku da ya wallafa. A halin da ake ciki kuma, wani sanannen ɗan jarida, Issa Saharkes, shi ma yana can tsare a kurkuku. Ko da yake dai an ɗan sassauta masa hukuncin da aka yanke mashi kwanan nan, daga zaman yaro na tsawon shekaru uku zuwa watanni 21 akan zargin cewa ya zagi shugaban addini. Mr. Saharkes na ɗaya daga cikin jerin 'yan jaridan da aka kame a watan Nuwamba shekarar da ta gabata, ciki har da editan wani kamfanin jarida, Ehsan Mazandarani, da kuma wani mai yin sharhi a jarida, a Faran Chetsas. Ba baƙon abu bane kaga an kama ɗan jarida, ko da wanda ke fafutukar ganin an samu canji a siyasa, ko ba da rahoto akan hada-hadar filaye, ba su tsira daga gidan yaren Iran ba, a cewar shugaban tsare-tsaren kwamitin da ke kare 'yan jarida a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka, Sharif Mansur. Sharif ya ce, muna kira ga hukumomin Iran da su daina garkama 'yan jarida a kurkuku ba gaira ba dalili, su kyale su yi aikinsu. Shugaba Obama shi ma ya ce duk ƙasar da ta bi tafarkin kare haƙƙin bil'adama ciki har da Iran, lallai za ta yi ƙarfi za kuma ta ci gaba.
A free press that can expose abuse and injustice makes a country stronger. An independent judiciary that upholds the rule of law.
Yace walwalar 'yan jarida za ta taimaka wajen tona ayyukan cin zarafi da rashin adalci. Hakan zai sa ƙasa ta ci gaba, za kuma a samu fannin shari'a mai cin gashin kansa da ban doka da kuma zaɓe mai sahihanci ta yadda al'umma za ta zaɓi shugabanninta. Waɗannan su ne haƙoƙin da muke hankoran mu ga kowa ya samu. Shugaba Obama ya ce dalilin da ya sa Amurka ke magana akan waɗannan haƙoƙin ba wai don muna tunanin ƙasar mu ta goge a wannan fannin ba ne, domin babu ƙasar da take mara tabo, amma mun yi imanin cewa mutunta ɗan adam haƙƙi ne da kowa ya kamata ya mura. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
A yau Litinin ne shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sanya hannu akan dokar da ta dakatar da yin aiki da yarjejeniya da aka kulla da Amurka akan lalata sinadarin plutonium wanda ake kera makamashin nukiliya da shi, yana mai kafa hujja da ɗabi'un nuna gabar da Amurka take yi ma ƙasarsa. Hakanan ya bayyana cewar Amurka ta kasa tabbatar da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta kan yadda za ta yi da sinadarin na plutonium da ya saura daga injinanta na nukiliya. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai karaya ba da batun wanzar da zaman lafiya a ƙasarsa a bayan da masu kada ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da 'yan tawayen ƙungiyar FARC, al'amarin da ya ba kowa mamaki. Ƙuri'ar neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar kafin wannan ƙuri'ar ta nuna cewar al'ummar Colombia za su yi na'am da yarjejeniyar zaman lafiyar da gagarumin rinjaye. Amma sai aka wayi gari, kashi 50.2 sun ce ba su yarda da ita ba, yayin da kashi 49.7 suka yarda da ita. Shugaba Santos ya bayyana a gidan talabijin na Colombia inda ya amince da kayan da aka sha a wannan ƙuri'a ta raba gardama, amma kuma ya ƙi yarda da ayyana macewar ƙulla zaman lafiya da 'yan tawayen. Jami'ai a arewacin Afghanistan sun bayyana cewa 'yan Taliban sun kai farmaki a Kunduz, kuma tsagiran sun samu shiga cikin wannan birni. Hukumomi sun ce wannan farmaki na yau Litinin ya da safe an kai shi daga kusurwoyi da dama na birnin, kuma dakarun tsaro suna ci gaba da kokarin fatakar tsaya tsagirin.
Masu aro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan, sai kuma tunda asubahi za ku sake jin wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya. Kamar na madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Letters Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen, da ma injiniya Daryl da ya riƙa mata, a nan ne sahabo Imam Aliyu Zan da aka ta in sallama da ku. Mu zama lafiya.